أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله ولي الشاكرين القائل في كتابه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على خير الشاكرين القائل: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يجزي الله الشاكرين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan jaddada godiya da jinjina ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi, wanda ya ara mana rayuwa kuma ya bamu lafiya har ya kawo mu wannan yammaci na asabar da munasaban aure na ɗaya daga cikin ƴan uwanmu, aminanmu, aboki, wato Sheikh Uthman Ahmad, wanda aka fi sani da Sheikh. Muna fata Allah maɗaukin sarki ya sanya albarka a cikin wannan ƙara aure nasa, ya sa ba a shiga a sa'a, kuma ya sa ya zanto sanadiyyan ƙarin arziki da ci gaba a cikin rayuwar duniya, ya sa kuma ya zanto sanadiyyan ci gaba da kuma samun matsayi mafi daraja a rayuwarsu na lafira. Sannan waɗanda kuma suke tafe a kan hanya, to muna fatan Allah ya kawo su a sa'a, Allah kuma ya sa a yi a sa'a. Waɗanda kuma suka riga suka yi gaba, to muna fatan Allah ya ƙara tura su gaba. Da wani ma a cikin damana cikin waɗanda Allah ya sa suka yi gaba, to Allah ya sa su gaba. Mu kuma oganninsu, to mu ma Allah ya ƙara mana wato ainihin sai dai mu ce mu dai kawai tun da maza zaman zama oganni, sai mu ce to Allah maɗaukakin sarki ya mana taufiki. Ni ma na baku da assignment kenan, sai a bincika a ji to waye oganni mata biyu, waye kuma oganni mata uku. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu, Allah maɗaukakin sarki ya sa mu tattauna abin da yake alkhairi. Kamar yadda ɗan uwa Abu Isa ya gabatar wannan muhadara, takenta shi ne fadlu shukri wa jaza'u shakirina, wato falalan godiya da kuma sakamakon masu godiya. To wannan maudu'i ne wanda yake mai kyan gaske, musamman inda a ce an zaɓo malami sosai nagartacce wanda zai gabatar da wannan maudu'i. Ni da kuke gani a gaba gare ku ɗan matsalin ɗalibi ne cikin ƙananan ɗalibai, ni ma dai riguma ne, kuma dai yasa aka turo ni aka ce dole sai ni zan gabatar da wannan. Amma na so a ce malamai ne suka jagoranta, amma aka baka umarni, kuma aka ce wanda suka baka umarnin nan malamai ne, to bayan da ka iya cikin jaza'u shakirin da muke fata, to dole ne biyayya ga malamai. To shi yasa muka yi biyayya, kuma hankalin mu kwance, saboda mun san malaman na kewaye da mu, duk inda muka buga kuskure to za a mai, za a samu a hanya ai mana gyara. In ba malamai to ba za mu zo ni ba gaskiya, saboda mun san ba mai samu a hanya. Za ka yanzu hankalin mu kwance, za mu faɗi duk abin da muka ga mun fahimta, saboda mun san a ƙarshe za a yi mana gyara. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. A galibi yanda aka saba yin muhadarori, za ka ga malami ko mai muhadara ya zauna ya shiryo zabjewan takarda, amma kuma a ƙarshe za ga ana Allah ba ku ne da iya mai dakatarwa da shi kuma mai gabatarwa, yana ƙoƙarin ya kai inda yake so, ƙarshe dai duk ya gama zai ya kuma ya kai inda yake so ya kai ɗin. To ni ma ban san dai za a yi da ni ba a yau, ni ma dai na kamar na ɗibo da yawa, to amma dai ban dai san yadda za ta tayar ba, Sheikh Abu Isa. Saboda haka Allah ya mana taufiki, Allah ya sa mu dace. A wannan muhadara mun kasa shi kamar kashi biyar. tun daga nan mare kun fara gane inda aka dosa abu na farko a wannan maudu'i muna so mu tattauna tarifi na ash-shukr sannan kuma da rukunnan ash-shukr mana menene godiyan sannan wasu rukunnai ne sai an cika su sannan zai zama an gode eh kenan na biyu za mu tattauna insha Allah akan falalan godiya da kuma sakamakon masu ko kuma falalan masu godiya falalan godiyan shi a karan kanshi da kuma falalan masu godiya za mu ji wannan insha Allah a karo na biyu sai a mataki na uku insha Allah za mu ji kaifa nakunu minash shakirin shine za mu kasance cikin masu godiya ga Allah madaukakin sarki tunda yanzu gashi mun ji falala mun share mu mun kwadautu to ya za mu shiga cikin masu godiya ga Allah sai abu na hudu insha Allah za mu ji alwasailul mu'ina ala shukrin ni'am za mu ji hanyoyi da suke taimakawa wurin godiya da ni'iman da Allah ya yi wa mutum sannan sai mu ji abu na biyar kuma na ƙarshe insha Allah Allah ya nufa at-tarhibu min al-juhudi wa adam ash-shukr za mu ji tsoratarwa wato ainihin game da bijirewa ko bicincewa ko rashin gode ma Allah a bisa ga ni'iman da ya yi wa mutum ko rashin gode ma dan adam din da ya taimake ka yi maka wani alkhairi ka ji gode masa za mu ji irin wato ainihin tsoratarwa da alkur'ani ya yi da hadisi ya yi da wasu abubuwa daga cikin abin da ya shafi magabata don kar mu fada a cikin wannan bangaren wannan su ne abubuwan da za mu tattauna insha Allah a nasir din kenan muna fatan Allah ya mana tawfiqi Allah ya datar da mu a abu na farko ta'rifu shukri wa arkanihi wato ta'rifin godiya da kuma rukunnan godiya na kaso za a ta'rifin abu ana buƙatar a ji na farko dai a ji fassaran shi tarjama tunda yaran da za mu gabatar da wannan muhadara a Hausa ne kuma wannan kalmar ash-shukru larabci ne sannan mu ji me ma'anar shi da kwatan a wurin ya larabawa a yaran su aka ce ash-shukru me ake nufi sannan istilahan a istilahin malamai na addinin musulunci in an ce ash-shukru shi ma me ake nufi abu na farko dai a lugan larabawa in suka ce ash-shukru wato ainihin masdari ne na shakara yashkuru fassaran shi a Hausa godiya shakara ya gode yashkuru yana godewa Allah ka dawwamar da mu akan godewa ga Allah so in aka kara buɗe dashi har yau dai a wato ainihin aluga na larabawa shine wato ainihin mutum ya bayyana kyautatawa da aka yi masa sannan kuma ya yada shi shine abin da ake cewa ash-shukru godiya kenan ka bayyana kai ujirta cewa idan dai an kyautata mu kuma ka bayyana idan kuma aka ce Allah ya gode shi kuma nashi godewan irin namu ne shi kuma aka ce Allah ya gode abin nufi shine ya yafe maka zunubanka sannan yayi maka yabo yabo mai kyau sannan yayi maka sakamako da aljanna to Allah ya gode ma kenan kamar yanda yazo a cikin hadisi fashakara Allahu lahu sai Allah ya gode masa kamar yanda yazo a cikin alqur'ani cewa Allah madaukakin sarki innahu ghafurun shakurun shine yawan godiya ne an fahimci wannan to don haka godiyan san an ce shine godiya ne ko ya gode abin nufi shine wato ainihin ya so maka zunubanka sannan ya yi maka yabo yabo mai kyau sannan kuma ya sakanka maka da aljanna Allah ka gode mana ka kuma sanya mu zama masu godiya a gare ka idan aka ce ash-shakuru kuma har wayo a lugha ana nufin kathirush shukri min yawan godiya duba da yanayin wato ainihin yanda tasrifin kalman ya zo wato a cikin alqur'ani madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce innahu kana abdan shakura sannan har wayo ash-shakuru na cikin sifofi uku sunayen Allah madaukakin sarki wanda a ciki ake tsago sifa ta Allah madaukakin sarki cikin sifofin Allah akwai ash-shukru akwai godiya idan Allah madaukakin idan aka ambaci ash-shukru daga cikin sifofin Allah wato ainihin yana nufin wato ainihin yanda Allah madaukakin sarki yake gode ma dan karamin abu da bawa yayi sai a sakanka mishi da babban abu Allah madaukakin sarki ya shahara da yin irin wannan wato ainihin da bayinsa a istilahin malaman addinin musulunci idan suka ce ash-shukru shine huwa atharu ni'matillahi ala 'abdihi qawlan wa 'amala, shine wato ainihin aga tasirin ni'iman Allah madaukakin sarki da bawansa a zance da kuma aikace. In Allah madaukakin sarki ya maka ni'ima, to aga tasirin shi a zancenka. Ya za a ga tasiri a zance, shine ka rika furtawa an gane ko cewa Allah ya min ni'ima kaza, Allah kai min ni'ima kaza, Allah kai min ni'ima kaza, nagode. Sannan aikace shi ma aga tasirin wannan ni'iman da Allah ya maka ta hanyar mene, aga kana aikata ayyuka na alkhairi waɗanda Allah yake so. To in kana aikatawa, to ka gode ma ni'iman da Allah ya maka kenan. Allah ka datar da mu. A wasu daga cikin malamai suka ce ta'rifin ash-shukru istilahan shine al-i'tirafu bi ni'matin mun'im ala wajhi al-khudu'. Shine wato ainihin mutum ya gamsu, ya yadda, ya furta ni'iman wanda ya masa ni'ima a bisa fuskaci na ɗanɗan da kai. Shine wato ainihin a sanda Allah ya mutum ni'iman, to a zuciyarsa ya rika biyawa, ya rika tabbatar mata cewa wannan abinta Allah ya mun, Allah kuma na ga abin da ka mun, kuma na gode. A sanadiyar haka kuma a ga mutum yana aikata ayyuka na alkhairi don ya wato ainihin ya ba mu Allah, ya jinjina mu Allah, ya zama kaman sakamako ne na shi ma alkhairin da aka yi masa. Ibnul Qayyim shi ma ya yi nasa bayanin akan ash-shukru, yake cewa ash-shukru shine wato ainihin bayyana asari, ma'ana tasiri ko alama na ni'iman Allah madaukakin sarki a bisa gaɓoɓi a jiki guda uku. Gaɓa ta farko da ake so ta bayyana wato godiya ga Allah madaukakin sarki a jikin ɗan adam kafin godiya ya zama godiya, ita ce harshensa. Har zuwa yake bayyana godiya, yana bayyana godiya ta hanyar sana'u wal i'tiraf, wato mutum ya yaba ma Allah madaukakin sarki, ya ta yabo ga Allah madaukakin sarki, sannan ya i'tirafi, ma'ana ya tabbatar ma Allah, ya furta, ya jinjina ma Allah akan cewa Allah kai kai mun, kuma na gani, kuma na gode. Wannan bangare na farko kenan na godiya. Bangare na biyu Ibn Qayyim ya ce wa ala qalbihi shuhudan wa mahabba, sannan a zuciyanka ita ma ana so ta yi godiya. Baya ga harshe ya yi, zuciya ma ta yi. Zuciya ita kuma ya za ta yi godiya? Za ta yi godiya ne ta hanyar shaidawa cewa wannan ni'ima daga Allah ne, kuma ya yi min, kuma na gani, kuma na gode. Sannan kuma abinda Allah ya mutan ta sanya so da ƙauna akan wannan abun. Wani sai a yi masa baiwan, sai kuma ya ƙi son wannan abun, sai ya nuna ko in kula akan wannan abun. Allah ya gwangwaje shi da sabuwar mota, sai ya datta kawai a wofince, kawai a banzance, a waje, a zo a kwance taya a tafi da shi, a zo a ɓalla donut a sace batir a tafi da shi. Ina godiya ga Allah a nan wurin? Babu shi. Saboda haka na cikin godiya ga Allah zuciyarta shaida, sannan kuma ta so wannan abun da Allah ya bata. Sannan abu na uku cikin gaɓoɓin jikin mutum wanda shi ma dole sai ya gode, shi ne jawarihi, wato ainihin gaɓɓansa. Shi kuma gaɓɓansa ya za su yi godiya? Abinda ake bukata shi ne inqiyadan wa ta'atan, shi kuma wato su miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki, kuma su yi biyayya ga Allah madaukakin sarki. Kenan sanadiyyan bayan da Allah ya maka, sanadiyyan ni'iman da Allah ya maka, sai ka tsaya kai nazari, to me Allah yake so na ibada? Allah yana son a yi masa sallah a kan lokaci, to ni ko daga yau na ga ƙara fashin sallah a kan lokaci. Allah na son in ya baka arziki ka fitar da zakka, in ya kai nisabin zakka ka kuma biyar da bayan Allah daɗi, ka yalwata musu a cikin arziki da sauransu, to Allah zan maka wannan aikin bisa ga godiya da ni'iman da ka mun. Allah kai min ni'ima na hannu, aiko wannan hannun sai inda ƙarfina ya ƙare a kan amfanar da bayan Allah. To wannan abubuwan guda uku da Ibn Qayyim ya ambata su ne, in ka haɗa su shi ne ta yi godiya ga Allah madaukakin sarki. Wannan bayanan suna nan, ya kawo su a cikin Madarijus Salikina mujalladi na biyu shafi na 244. Shi ma Imam Sa'di ya ba da nashi bayanin a game da abin da ya shafi godiya ga Allah a cikin tafsirinsa, tafsirin Sa'di da muka sani. Shi kuma a nan shi ma ya ce ash-shukru, ya ce shi ne zuciya ta i'tirafi, ma'ana ta tabbatar da baiwan da Allah madaukakin sarki ya yi mata, sannan ta karɓi wannan baiwan ko wannan ni'iman, tana nuna buƙatanta zuwa ga wannan abu. A san da Allah ya maka, ka rika jin cewa ya Allah ina bukata ne ka bani don wani sai a bashi sai ya zina I don't care shi bai ma damu ba shi ba wani bukata ma yake ba to Allah yana son in ya baka ka nuna Allah bukata nake yi ka bani kuma na gode ana son wannan kamar yanda As-Sa'di ya kawo a cikin tafsirin sa sannan kuma ya kara da cewa wa sarfiha fi ta'atillahi ta'ala sannan ka sarrafa wannan ni'iman wurin da'a ga Allah madaukakin sarki sannan kuma ka kare wannan ni'ima da barin karkata zuwa ga sabon Allah wani Allah ya masa ni'ima na talabijin sai amfani da wannan talabijin din sai ya kallon tashoshi da suke yada sabon Allah madaukakin sarki kaga wannan me yayi shin yayi godiya ga Allah ka karkashin wannan tafsirin na Sa'di bai gode ma Allah madaukakin sarki ba saboda ya sarrafa ni'iman a hanyar me sabon Allah madaukakin sarki Allah ya maka baiwa ta wayar hannu ya kuma ba ka kudin sa data lokaci bayan lokaci duk sanda ya ga dama za ka sa data ka shiga ka kutsa kai abin da ya ga dama to anan wurin da ya ba ka wayar kuma ya ba ka kudin data kuma ya ba ka idan ganin abin da ke ciki ya ba ka hannun da za ka lallatsa ka shafa kai abin da kake so to da ya maka da wannan bayan gaba daya shin abin da ya kamata shine ka shiga cikin Facebook kana neman ina bluefin kana kallo kana neman ina hotunan tsiraici kana kallo kana neman ina kaɗe-kaɗe kana saurare kana neman ina labarin ƙarya ka je ka riƙa saurare kana neman ina labarin wato ƙata kana zuwa kana karantawa ko ko ka yi amfani da wannan bayan na wayan nan da wannan internet din ne wurin neman ina bayanan malamai na gaskiya ina tafsirai na alkurani mai girma ina hadisai ina karatun bokon da kake yi duk abin da kake so kai cimma za ka iya cimmasa ta hanyar nan wannan wayar hannu a tabbatar abin da ya shafi ilimi to kaga wannan duk na cikin godiya da Allah madaukakin sarki mutum ya sadafa ni'iman ta hanyar ta'a ga Allah ba ta hanyar saba ma Allah ba Allah ta dace da mu a wannan kadan kenan daga cikin abin da zamu iya faɗi game da ta'rifin ash-shukru to sai rukun nan ash-shukru na ta ce rukun an kai shine abin da idan bai haɗu ba to wannan abin bai samu tabbas ba rukunnan sallah idan ka saka ɗaya daga cikin rukunnan sallah shin sallanka ta yi ba ta yi ba eh rukunnan azumi idan ka saka ɗaya daga cikin rukunnan azumi shin azuminka ya karɓu bai yi ba to haka nan godiya ma na da rukunnai mun ji ta cikin tarihin nan amma ban fito da su fili ba amma yanzu gashi za a fito mana da su fili insha Allah dalla dalla rukuni na farko cikin rukunnan godiya shine al-i'tirafu bin ni'ma idan an maka ni'iman to i'tirafi ma'anar i'tirafi shine tabbatarwa ka tabbatar da wannan ni'iman a zuciyanka harshenka ma ya tabbatar da wannan ni'iman amin kuma nagode kuma ka tabbatar da cewa wannan ni'iman ba daga kowa bane daga waye daga Allah madaukakin sarki ko da ko wannan ni'iman ya zo ta hannun bawa ne ka dauka cewa wannan bawan sunan shi wasila kani ne amma waye asalin ne wannan ni'iman Allah madaukakin sarki kana zaune kawai sai ni bawan Allah ya zo cewa ina wanda kun shekara da shekaru ba ku gamu ba ina yanzu shi Allah ya riga ya daga shi yayi sama sai ya zo ya ce ah wane yaya na kana zaune a dakali da abin yi ya ce Allah ya yi na zama ya yi sabis shekara uku da suka wuce har yanzu dai shiru take ji malam to ba wani abu a hannu to ina takardun naka kawo mana a kawo sai gashi kawai sai aka tafi sai ga aiki a refinery wani anan kawai idan shi sai ya rufe ai wane shi ne ko ninawa yemin duniya yemin lahira yemin kaza yemin kaza anan zai taya danka zai ta jinjina masa zai ta yada ma al'umma duk inda yana sukan shi zai kare shi amma wannan abin da yayi laifi yayi ba laifi yayi ba me laifin sa yanzu shine da ya tashi godiyan sai ya manta da asalin wanda ya turo wannan bawan Allah shi turo shi aka yi Allah ne ya turo shi ya zo ya maka wannan abin kaga shi tsani ne to da ya zo ya maka wannan abin shi ma ya tuntuɓi godiya me yasa saboda ta hanyar shi aka maka wannan abin amma waye wanda za ka gode ma na farko shine Allah kenan daga san da ya kawo maka takaddan nan ofan nan yana kawo sai ka ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat kenan kayi ma Allah i'tirafi Allah kenan na fa gane kai ka mun na kuma yadda kai ka mun na kuma gamsu kai ka mun na tabbatar kai ka mun saboda ka Allah na san haka Allah bana son ya maka ni'ima ka nuna ko in kula ko ka nuna da kama san shi yayi ba koka koma kana tunanin wani ne ya maka daban to wannan shine rukuni na farko cikin rukunnan godiya sai ka yi i'tirafi da wannan ni'iman ba ai ma so kai Idris ko ai ma ka koma kana tunanin wani ne yayi maka ba, kamar yanda ya zo a cikin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abdullahi dan Abbas, cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama an yi ruwa, da aka yi ruwa sai aka tashi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa to Allah ya ce wato daga cikin bayina wasu sun waye gari suna masu imani da ni, wasu kuma sun waye gari suna masu kafirce min, suna masu butulce mini, waɗanda suka yi imani da ni su ne waɗanda suka ce mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi, an mana ruwa ne da talalan Allah da rahaman Allah, kaga sun yi itirafi abinda suka yi kenan, Allah mun ga mana kai mana ruwa kuma falalanka ne ya sa muka samu wannan ruwa, kaga su sun yi ne, sun yi ashukuru, kaga sun cika rukuni ɗaya daga cikin rukunan ashukuru. Su kuma su waye suka kafirce, ma'ana suka yi butulci, su ne waɗanda suka ce gufirna bi nau'i kaza wa kaza, an mana ruwa da tauraro kaza da kaza, shi ne irin taurarin da za ka ji geographer suna bayani an ga tauraro iri kaza a wuri kaza, to za a yi ruwan sama kenan. To su a nasu belief ɗin shi ne wannan tauraron shi ne musu ruwa, za ka sai suna cewa tauraro kaza, kamar yadda mu a yau za a wayi gari kawai sai a ce August kenan, August kaga kenan, August ya mana mamakon ruwa, kaga ko mene ko sarfa ko iya ko wani abu da ya kama da haka wanda jama'a suka saba faɗi, ko in sanyi ne a ce jawaya ta wuce misali, ko wani abin da ya kama da wannan ne, ko in ni'iman ta zo a jingina ta da Allah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin wannan hadisi. Ba ka kaga a nan wurin hadisin nan ya bayyanar karara cewa wanda aka yi masa ni'ima sai ya itirafi ya furta ni'iman nan ya jingina ta da Allah, to wannan shi ne ya yi ashukuru ya gode ma ni'ima. Shi kuma wanda ya yi akasin haka to shi ne ya yi akufuru ya yi butulci ya bijire ma ni'imar Allah maɗaukakin sarki. In ka kutsa cikin kitabut tauhid wannan ba ma kufu ba ma butulci ake sa shi a kar, ana sa shi a babin ma kafircewa ne kai tsaye. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Wannan rukuni na farko kenan. Rukuni na biyu daga cikin rukunnan godiya shi ne at-tahaddutsu biha wa sana'u 'ala al-mun'im, shi ne mutum ya ba da labarin wannan ni'iman da aka yi masa, sannan mene ya kuma yi yabo ga wanda ya masa wannan ni'iman. Wannan kun ga na farko, ajin farko Allah muke magana, sannan daga nan kuma ko da bawa ne ya maka wata ni'ima, ya maka wata baiwa, ya maka wata kyauta, ana buƙatar ka ba mutane labari cewa wane fa ya yi min alheri kaza, jama'a ku taya ni godiya, Allah ya saka ma da alheri, Allah ya mai kaza, Allah ya mai kaza. Wannan na balla'in mana nauyi a bakunanmu a yau, kaga mutum ya maka wani alheri, babban alheri wanda ko ɗan da ya haifa bai ma ba, amma ga mutum ya kuma na ta kama bakin shi na ɓoyewa yana haɗewa, wai yana jin kamar ƙasƙanci ne yanzu shi a ce ya fito ya ce wane ya mishi kaza. To in Allah ya maka ni'ima ka ba da labarin Allah ya mun kuma na gode. Ina 'yan Najeriya 'yan uwana, ni'imomi nawa Allah ya mana, shin muna bayyanar da waɗannan ni'imomin ko ko idan muna rufewa ne sai mu manta da dukkan waɗannan ni'imomin, sai mu koma muna ambatan kuma wasu ɓangarori na tawaya da muka samu wanda compared to ni'imomin da Allah ya mana bai ma kamata mu waje mu kalli waɗancan ba. Mu kalli zaman nan baya ya iyayenmu suka yi rayuwa, wani irin rayuwa iyayenmu suka yi, misali babu abin hawa, daga nan za su tashi za su yi tafiya zuwa shika, za su warware ƙafafuwansu ne su yi tafiya su tafi, sai kuma a yawa kaga yana tafiya zuwa shika a ƙafa, daga Allah akwai motan haya, akwai express, akwai keke napep, don Allah wannan ba ni'ima ba ce, mu jiya sun samu ramanin jiya mutane da yawa ga suna yawo da riga ɗaya ne iyayenmu da kakanninmu riga biyu, wanda ka gan shi da sama da riga biyu ba ƙaramin mawadaci ba ne, amma a yau wanda ya fi kowa talauci shi ne wanda za a gan shi da riga bakwai takwas a yau, wannan shi ci gaba ne ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce? Yanzu duk mun manta da waɗannan mun kasa gode ma Allah a kansu, mun kuma muna kallon wasu ɓangaren, ba ka ana buƙatar Allah ya maka ni'ima ka ba da labari, sannan ka yabo ga Allah maɗaukin sarki bisa ga wannan ni'ima da ya maka ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukin sarki wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, game da ni'iman da Allah ya maka ba da labari. Amma a nan wurin malamai sukan ɗan sa wani linzami saboda kakka zaƙe, musamman a zamani irin ta yau, zamani ne na kitmanin sirri, dole akwai abubuwan da ɗaya su za ta riƙa yi, kenan ba Allah ya baka ribar miliyan ɗaya a kasuwa sai ka fito kana ga jama'a Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith yau na samu ribar naira miliyan ɗaya a kasuwa jama'a kaga ta ce kidnafa su kawo me su kawo ziyara ta ce eh ya ga marasa jin angon ku su kawo ziyara amma ka fito ka ga jama'a ka fito ka faɗi cewa Allah ya yi min ni'ima yau na samu riba masha Allah a kasuwa Allah na gode maka karkashin riban nan zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza ka takaita karka fa'ida wannan tayi i'tirafi kuma tayi at-tahaddutu bi ni'matillahi wannan misali ne daga cikin misalai amma kaka take wurin bayanin haƙiƙanin abinda Allah ya masa baiwa na ni'imin musamman abin ya shafi abin duniya ne Allah ka samu dace karkashin wannan ya faru da Annabi sallallahu alaihi wasallam wani dare wata dare ko wani dare na Aisha ta nemi tawaya tana neman Annabi sallallahu alaihi wasallam ina yake bata ganshi ba sai abin da ya fado mata a rai shine bari in binciki masallaci in ga ina yake tana bincikan masallaci ko sai ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koka goshin sa a ƙasa yana sujjada ga Allah madaukakin sarki ya kafa kafafunsa a cikin sujjadan yana ta gaban Allah madaukakin sarki yana fadan a'udhu biridaka min sakhatik wa a'udhu bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an alayka shine muhallu shahid la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsi ya kofa goshi yana ta maimaita wa'innan kalmomin Allah ba zan iya iyakance godiya a gare ka ba duk irin godiyan da zan maka Allah ba zan iya iyakancewa ba kaga wannan shi ma ne at-tahaddutu was-sana'u yabo ne a nan wurin kuma a yaban ma yana faɗin ba zai iya iyakance yaban da ya kamata yayi ma Allah madaukakin sarki ba na Aisha take tambayan sa ya haka yace afala akuna abdan shakuran shin ba na zamto bawa mai godiya ga Allah madaukakin sarki ba Allah ya mun ni'ima kaza ya mun ni'ima kaza ya mun ni'ima kaza shin ba na gode maka ba ba ka godiya shine menene kenan ya zauna ya ta furta ya ta ambaton as-sana'u yabo da Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki kamar yadda muka ambata ya ce amma bi ni'mati rabbika fahaddith sai mu je zuwa ga rukuni na uku da sai kayi shi zai zama kayi godiya ga Allah madaukakin sarki shine tasqiruha fi ta'ati musdiha wal mun'im biha wannan ni'iman wato ainihin ka gudanar da ita ta hanyar da'a ga wanda ya maka wannan ni'ima ta hanyar da'a ga shi Allah da ya maka wannan ni'iman to ka gudanar da wannan ni'iman ta hanyar yi masa da'a Allah madaukakin sarki karkashin wannan yace ya'malu ala daud shukra muka raro tun daga farko malakar atina daud minna fadla ya jibalu awli ma'ahu wa tayr wa alanna lahu alhadid an ya'mal sabiqatin wa qaddir fi sardi wa'malu saliha inni bima ta'maluna basir wa li sulaymana riha ghuduha shahrun wa rawahuha shahr wa asalna lahu 'ayna alqitr wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi bi'izni rabbi wa man yaziq minhum 'an amrina يذئب من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل حزوا يعملوا آل داود شفا وقليل من عبادي الشكور أنا أمرين من يسا الله سبحانه وتعالى يعملوا آل داود شفا في أي شيء ياكو يا لن النبي داود لشيء النبي داود في أن أيت شكرا سوى دبودية لذي ساغنني نئما دا الله يمكو أشياء الله يما النبي داود da iyalan nasa wasu tarin ni'imomi ne da ya tashi sai ya ce to kai godiya bisa ga wannan ni'imomin kuma godiyan sai da ya ce qulu ala dauda shukran ko qulu hamdan ko wani abin da ya sama da ka sai ya ce eh amalu shi godiyan sai an yi aiki da gabbai kinan ku tsaya ku yi ma Allah aiki tukuru ku yi aiki ku amfana da bayan Allah tukuru don ya zama kun nuna godiyan ku bisa ga ni'iman da Allah ya muku kaɗan daga cikin ni'imomin da Allah ya ma Annabi Dawuda har ya jawo wannan cewa a yi godiyan na gabbai Annabi Dawuda Allah ya yi masa baiwa ta zazzaƙan murya ta yanda a wannan zaƙin muryan nasa in ya zo yana tasbihi wasu har rausayawa suke yi saboda ƙadan zaƙin murya kaga da wannan zaƙin murya aka masa aka ce amma ya yi amfani da wannan ya mene ya yi aiki saboda aikin ya zama godiya ga Allah cikin baiwan da Allah ya masa yi masa baiwa ta wato ainihin yin tasbihi kuma duwatsu su rika ansa tasbihinsa haka nan tsuntsaye su rika ansa tasbihinsa wannan ita ma wata baiwa ce wanda Allah bai san halima kuma wasu bayin ba ko kuma wasu annabawan ba zaka kaga ido wannan ita ma baiwa ce sannan cikin baiwan da Allah ya ma a shi annabi Dawuda kaga Allah ya sahhala masa dutse wa alanna lahu al-aybatin qarfi afwan qarfi wa alanna lahu al-hadid yana sarrafa qarfi yanda ta san matakin riguna yake sarrafa audu ga ya sarrafa ilmi da sauran su wurin saka riguna to haka Allah ya ma annabi Dawuda baiwa na saka rigunan da mene kuma da karfi haka Allah wato ainihin sulke kenan wanda yake ake samun kariya da shi daga wato ainihin kibau wurin yaki sannan har yau ma ana samun kariya daga sanyi da sauransu daga wannan sulken to Allah madaukin sarki ma annabi Dawuda baiwa ya sahhala masa wato ainihin sarrafa arfe dan sana'anta waɗannan abubuwa shine muka ji a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta wa alanna lahu alhadid an ya'mal sabiqatin wa qaddir fi sardi wa amalu saliha an gane ko da sauran ayoyi wanda suka zo wa sakharna ma Dawuda aljibala yusabbihna wattayr sauran wurare dai waɗannan kadan kenan daga cikin baiwa da Allah ya yi ma annabi Dawuda karkashin wannan Allah ya ce masa mene yace ka tashi kai aiki shukran wannan aikin shi zai zama godiya ga Allah madaukakin sarki ashe godiya ba wai kan tsaya kawai a fatan baki bane shi ashukru kenan dama an ce alhamdu an san wannan godiya ake nufi na baki na zance amma aka ce ashukru to kun ji ukunnan shi sai an hada abubuwa nawa abubuwa uku daga ciki wato ainihin sai an yi amfani da gabbai an yi aiki daga kai amfani da wannan bayoyin da Allah madaukakin sarki ya maka ya kai annabi Dawuda da kai da iyalanta ku gaje ku tai ma Allah bauta na da'a tukuru kar ku yi wasa wannan shine godiyan da zai zama kun yi bisa ga wannan ni'ima da Allah ya muku to mun ji annabi Dawuda yanda aka yi da shi to mu kuma fa Allah maka baiwa ta dukiya alhaji wani dan kasuwa wani babban ma'aikaci wani me kai da wannan dukiyar na aiki bayan fadi da ikirafi me kai na aiki dan ka nuna ma Allah cewa Allah na gode shin kana bada zakka haki na wajibi na wannan dukiyar shin kana bada sadaka shin kana ciyar da miskinai da talakawa shin kana gina masallatai shin kana gina makarantu shin kana taimakawa talakawa suna samun sana'o'i duk kana waɗannan abubuwan kana gina rijiyoyi musamman a wannan zamanin da muke ciki da wato ainihin zafi ya yi yawa kuma ya tsayi ruwa ya zama ya yanke a wurare da dama to kada Allah ya maka wadata ka yi tunanin ka je wani anguwa da ka ga ana fama da wahalar ruwa ka je ka sa a musu bohol ko da na hannu ne na tuƙa-tuƙa ko ka sa a haƙa rijiya a ɗan kame ta da kankare ka taɓa tunanin wannan kaga Allah ya maka baiwa ka tsaya ka yi tunani in ba ka yi ba to ka bisance ma ni'iman Allah madaukakin sarki Allah ya baka alfarma sai babban ma'aikaci wani ila ka kai matsayin tamsek ila a director ne kai a ma'aikata kaza ila a kai kai babban malami ne wanda ya kinkashi ɗaliban da ya samu alfarma ya samu kafuwa a doron ƙasa wanda in ka zo zai iya cewa a bana wani yaron mu ne a bashi aiki a wuri kaza wani yaron mu ne a bashi admission kawai waya zai ɗaga ya kira wani namu ne a yi mishi kaza shin da ta samu wannan alfarman mai kai da shi da ta samu madafin iko a manyan ma'aikatu wa ta saman ma'aiki da ta samu makana a jami'a wa ta saman ma admission duk ire-iren waɗannan abubuwan ka gana cikin mene godiya ga ni'imar Allah in Allah ya maka alfarma kai amfani da wannan alfarman bayan Allah su amfana to ka yi shukran kamar yadda aka ce ma annabi Dawuda shi ma ya yi Allah ya maka baiwa na imani kai bawan Allah ne mumini duk wanda ya ganta ya ga imani ya ga takawa to me kai na gode ma Allah bisa wannan baiwan da Allah ya maka na imani shin kai ka kankashi wasu su ma su zama masu imani shin kana zaune da su kana musu wa'azi kana zaunawa kana ɗura musu ilmomin da suka sa kai ta kai matakin imani shin kana sa su akan shari'a kana nuna musu cewa Allah ne mai yi shi ne mai hanawa kana musu nuni akan cewa Allah shi in ka ga cuta ya same ka daga Allah ne in ka ga wato lafiya ya same ka daga Allah ne in ka ga alkhairi daga Allah ne in ka ga shari shi ma duk bai kaddara wani ne Allah duk waɗannan na cikin wato ainihin rassa na imani. To da ka samu imani ya kai bawan Allah bai kai dan ka maida wasu su ma masu imani, shi ma wannan fa na babin godiya ne ga Allah. In baka yi ba to baka gode ma Allah kan imanin da ya baka ba. Kuma cikin ukuban da zai maka shine ana zaune zai gara wannan imanin daga cikin zuciyarka. Cikin ukuba rashin godiya ga Allah akan ni'ima shine daga baya Allah zai zo ya gara ni'ima sai ya kwaci abin shi. Da haka mai kai akan wannan kai malami ne hanshaki da Allah ya tankaɗa maka madaran ilimi, mai kai don fitar da al'umma daga cikin jahilci, ko ko kai amfani da ilimin wurin neman alfarma ne kawai a sa manyan kaya kawai a zo a nuna ma jama'a cewa mun kai wurin, ko ko aka rika amfani da wannan matsayin kana neman kuɗi a wurin manyan mutane. Abinda kai kenan da ilimin kaga saban Allah kenan, ko ko kai amfani da shi wurin rayar da zukatan al'umma ne. Wannan abin dubawa ne. Mun bada misali da talabijin a baya, ita ma ni'ima ce. Zuriya, Allah ya maka bayan zuriya, wani na nan shekarar shi 30 yana neman inda zai bada duk abin da ya mallaka a duniya gaba ɗaya a bashi ɗakuwa na ɗaya zai iya bayarwa, amma ba hanya, ba hanyar nam
ga
lafiya Allah ya bashi da komai, ga matan, ga kuɗin
mata
huɗu ma ina ma hada kwarakwarai duka ya hada gaba ɗaya, amma ne ɗaya bai samu ba. Kai kuma gashi Allah ya baka ƴaƴan nan, to me za ka yi ka gode ma Allah akan bayan da ya maka na ƴaƴa? Shine mene? Kai kokari ka daura ƴaƴan nan akan aqida ta sunna, aqida ta gaskiya. Karan farko abin da za ka yi na ƴaƴan nan kenan, ka daura su su kwankwaɗin madaran ilimi na addinin musulunci, kar ka sake su karazube. Sakin ƴaƴa karazube butulce wa ni'ima ce ta Allah maɗaukacin sarki. Ka tuna abin da ya faru da imra'atu imrana mana, kamar yadda Allah ya kawo mana labari a cikin suratu ali imrana, iz qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi muharraran azwa ma fi batni muharraran azwa, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Ga bayancin Allah ya mata tare da dan Allah ya bata mace, da ya bata macen kuma ta karba kuma ta zo da Allah, kuma cikin godiya da sanin namu Allah shine sai tace wa inni du'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Ya Allah, ina neman tsari da kai, wato ina neman ma wannan ƙattawa tsari da kai, sannan har yau ina neman ma zuriyar ta ma ba ma ita kadai ba, tsari daga shaytan jefafe. A cikin abin da zaka yi na nuna godiya ga Allah, dan da ka haifa dole ka rika neman masa tsarin Allah daga sharrin shaytan, ba fa shi kadai ba ma har da zuriyar shi, kamar yanda imra'atu imrana tai, kuma gashi Allah ya tsare Maryamu, gashi har karkashin Maryamu an samu wa, an samu Annabi Isa. So kaga anan wuri shi ma sai mu tsaya mu tambayi kawunan mu, shin muna yi wa ƴaƴan mu addu'a a bisa ga ni'iman da Allah ya muna na ƴaƴa? Ya kullun da muke ba su mallan ta ga ƴaƴa a anguwar su kin su kan burage kan beraye su danna ta cin su duje can, su zo mutun ya zo wucewa a abin hawa su zo su tsaya mai, suna mai yawo suna dariya irin to ka zo kai abin da za ka yi. Yaro ba hankali, wani yaro ka ga ya fito shekara 2 amma ga yaro a waje a gaban mota ya tsaya na maka haka, ko yarinya ka ga mace ba wando ba riga kuma iyayen sun fito su kai ga sunan a titi, wannan gore ma ni'iman Allah ne. Allah ya baka ƴaƴan, wani na nan nema da kuɗi in zai samu bai samu, wani hashirka ta yayi akan neman ɗa saboda ɗaban mutunci yana neman bayan ɗa, amma sai Allah ya baka kasacin su a titi a watse babu kula. Wannan shi ma fa sai mun yi tafakkuri akan shi. Allah madaukakin sarki ya datar da mu da sauran ni'imoma dai da Allah madaukakin sarki yake yi wa bayi, duka ana buƙatar mu yi godiya da waɗannan ni'imomin. Cikin ni'imomin wato ainihin akwai ni'imomi ta gabbai da Allah ya mana baiwa da su, a kamar yadda hadisi ya zo wato ainihin cewa Aba Hazim wani mutum ya zo zuwa wurinsa yake ce masa ma shukru al'ainain, me ya zan yi zama na gode ma Allah akan ni'imomin da ni'iman da ya min na idanu da ya bani? Sai ce masa in ra'aita bihi ma khairan a'lantahu wa in ra'aita bihi ma sharran satartahu. Godiya da zaka yi ma Allah bisa ga ni'iman idanu da ya maka shine in ka ga alkhairi da su to ka bayyana da wannan alkhairin, in ka ga sharri da su ka rufe wannan sharrin, kaka je kai ta bayani. Ai ko liman wani a shaɗan iska ne, limanin ma a shaɗan iska ne, wallahi hannun wasu na gaya kama a lungu a kuzu billahi, yin haka na bayani ai wannan ba shi daga cikin abin da za a yi bayani inda alheri ka gani liman ya zo ya dade sai kira a yake zai ka ba da labari ko liman yayi wa'azi masha Allah liman ya zo yana sadaka masha Allah ba da labari amma liman ya zo yana asha kuma sai ka zo kana sai sawa a cikin al'umma sharri a idanun nan godiya mu zata yi wa Allah shine in ka ga ba daidai ba ko ka ga sharri to ka fitarta wannan sharrin babu laifi ka bi hanyar nasihan da za a iya yin gyara amma kar ka zo kana yatsa sharri haka nan yata mai tambaya ya tambayi to aba Abu Hazim yake ce masa to yanzu fa ma shukrul udnain to yanzu ne yayin godiya da Allah idan na rabayen kunnuwa da yemin tunda wannan nan babu kunnuwa ni kuma ya bani kunnuwa me ya kamata yi sai ce masa in ka bi alkhairi da su ka kiyaye wannan alkhairi in kuma ka bi sharri to ka boye wannan sharrin sai ka je kana bayyana shi a cikin al'umma sannan cikin har da yau a tambayan da aka yi masa ma shukrul yadain wani godiya zan mu Allah in da ya bani hannaye sai ce karka yi amfani da wannan hannayen ka dauki abin da ba naka ba haka nan kar ka hana haƙƙin Allah madaukakin sarki wanda ya daura akan wannan hannun sai ce to fa ma shukrul baqan yanzu ne yan gode ma Allah akan baiwan ciki da yamin shi shi ma kamata kai tunanin godiyan da ya kamata kai wa Allah akan baiwan ciki yace godiyan da ya kamata kai wa Allah shine sai ka raba cikin biyu kafa abinci sama ilimi ilimi takawa ba ya samuwa sai da ilimi aljanna kuma zai samuwa sai da takawa da ka ilimin nan muhimmancin shi ya kai a raba ciki biyu bangaren saman ko a dinga dura ilimi na kasan kuma za a jinci saboda dan yi nauyi ilimin ya samu inda shi kuma za a samu karfi a je a nemo shi yau a samu shimfiɗa daga nan sai tambayi fa ma shukrul farj yanzu wani godiya zan mu Allah bisa ga farji da ya mun baiwa ashe al'auran mutum ma shi ma ashe baiwa ce wani rashin al'auran nan ya sa aure ba zai yiwu ba ya'ya ba za su yiwu ba wani sanadiyar wannan rashin al'auran ila ya sa ya kuma ya zaka an ba mutum ba da sauran abubuwan da suke kama da haka to dai Allah ya mu mutum wannan baiwan me ya kamata yi dan ya nuna godiya sai ya karanta masa fadan Allah nan a da aya za a ba shi ansa sai ya zuba mishi ayoyi kai ya ce mishi wallahi nahum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara dhalika fa ulaika humul adun sai karanta mishi aya ce wanda zaka yi da farjin ka shine kai ga sufofin mu'minai daga ciki su ne mu'minai su ne waɗanda suke kiyaye farjinsu ba sa jin daɗi da farjinsu sai ta hanyar matayensu ko kuma kuyangin da Allah ya mallaka musu su kai sadaka da su amma duk wanda ya amfani da wani hanyar da yake koma bayan waɗannan ga ji daɗi da al'auran sa fa ulaika humul aduna su ne ƴan ta'adda masu ƙetare haddi masu wuce gona da iyaka karkashin wannan ne malamai suke ba da fatawan istimna'i ma haramun ne wato mutum ya rika amfani da hannunsa yana wasa da al'auransa dan ya biya wa kansa bukata wasu matasa wanda suka dade babu aure sukan ce to ai da mutum yayi wannan gare ya zina ai da mutum yayi zina gare ya wannan ai ana ba da halacci saboda wannan dalilin a abinda aka ce shine ka je kai azumi domin azumi ya zama kariya a gare ka dan haka wannan shine wanda ya kamata mutum ya godiya ga Allah da farjinsa kenan ashe in kun dace waɗannan duk godiyan nan yana kai komo ne tsakanin ne aiki aiki ne kawai duk abin da aka lissafa gaba ɗaya a cikin shukuru kaza ma shukuru kaza duka ba aiki ne za a yi ba duka ayyuka ne za a yi wa Allah da kuma kamewa ga darin saba mu Allah madaukakin sarki Allah ka datar da mu to wannan kenan daga nan ina ga za mu iya matsawa zuwa ga kashi na biyu na wannan muhadara ta mu na biyu za mu shiga duka kamuna karkashin ta'arifin godiya ne da kuma bayanin rukunin godiya yanzu za mu shiga kashi na biyu insha Allah shine fadlu shukri wa shakirina falalan godiya da kuma masu godiya ga Allah madaukakin sarki na farko dai daga cikin falalan a gurguje wato ainihin ash-shukru na cikin sifofin Allah madaukakin sarki sannan kuma daga cikin sunayen Allah akwai ash-shakuru Allah ne yawan godiya ne ta yayin ke godiya yana godiya ne ta hanyar tantarewa bayinsa zunubai da yin musu baiwa da aljanna da ba su lada mai yawa da kuma yaba musu Allah ya faɗi a cikin alqur'ani fa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim Allah ya faɗi a wata ayan inna Allaha ghafurun shakur sannan Allah ya faɗi wallahu shakurun halim, duka wannan na cikin ayoyin da ke nuna maka cewa wato godiya na cikin sifofi na Allah madaukakin sarki, kuma a cikin sunayensa akwai ash-shakuru. Duk wanda yake godiya ga Allah madaukakin sarki, to Allah baya dogarta ladansa. Daga cikin ma'anan sunan Allah na ash-shakuru shine baya zai yi aiki dan karami saboda tsadan yanda Allah yake gode ma aiki idan an masa, sai Allah ya maida wannan aikin ya zama ya ninka shi ninkin ba ninkin. Kamar yadda za ka karanta Alkur'ani, aka ce ka karanta za a baka kowane harafi ɗaya lada ɗaya, sai aka yi shiru daga nan, sai aka ce wal hasanatu bi ashri amsaliha, sai mata aka baka ta, amma sai aka ce aka ninka shi goma, daga nan kuma sai za a ci gaba da ninkawa ne fa zuwa inda Allah ya ga dama, 700 zuwa inda Allah ya ga dama. To kai in kai ne aka yi maka baiwa, ka tashi za ma'ana wani mutum ya maka alheri, ka tashi saka masa ninkawa take yi, ko ko za ka dan yi bakin kokarin ta ne ko da daidai wanda ya maka kai, za a kawo maka fa cikin leda malam da shaddoji. Alhaji wani ya aika ma da shi ko wani abin da ya kama da ka, in mutum ya tashi sai ya dauki tukunci naira 100 ko 200 ko 500 sai ya ce gashi, shin yanzu kai irin abin da aka maka? Shi wanda ya aika maka da godiyan kuna haduwa, Alhaji na ga kako, Allah ya saka da alheri, Allah ya saka da, Allah ya kara albarka a cikin dukkan, Allah ya kaza, Allah ya kaza, wannan ya kai abin da ya aika maka da shi misali. To kaga shi Allah madaukakin sarki dan an nuna maka godiyan shi yafi na kowa, shi in ka mai dan karamin yuwara daya, to shi sai ya dauke shi babba, sai ya ta ninkawa, sai ya ta ninkawa, sai ya ta ninkawa. Lalle ko Allah ash-shakuru ne, kaga wannan na cikin fa'idojin da zamu samu na falalan ash-shukuru, da haka mun ma sai mu zama to masu yawan godiya. Sannan Allah madaukakin sarki idan kai aiki kwara daya ko aikin da yake ba wani aiki ba, sai amfani da wannan aikin kuma sai ya shigar da kai aljanna. Kamar yadda ya faru da wata karuwa wacce take ta dade tana sheke ayanta, amma rana daya ta tausaya wa kare, ta bashi ruwa, sanadiyan wannan ruwan da ta bashi kaga aiki ne karami kuma kwara daya, da Allah ya ta ce za ta gigigen dan kareren mun rike kan sakamako shine menene aljanna. Duk da wancan shekarun da ta bata shi tana saban Allah madaukakin sarki, amma saboda Allah ya nuna maka shi ash-shakuru ne, ya gode da dan wannan karamin abin da aka yi, ya mai da shi babba, ya bata babban sakamako. Allah ke wannan, da haka mun ma mu koyi da Allah madaukakin sarki wurin godiya. Wannan kenan. Sannan Allah madaukakin sarki wato ainihin ya faɗa a cikin Alkur'ani mai girma, yake cewa kulu washrabu hani'an bima aflaftum fil ayyamil khaliya. Shi ma wannan dan ana so a ƙara nuna maka irin godiya na Allah ne, abinda kai ka aikata a cikin kwanakin da suka shuɗe din, duka me kuka yi, in aka kwatanta aikin naku da aljannan da za a ba ku, me kuka yi? Ba wani abu kuka yi na abu a gani ba, amma aka ce muku kulu washrabu hani'an, ragadan fake nan, kawai ku yi yanda kuke so, ku ci ma sha Allahu, ku sha ma sha Allahu, saboda ɗan abin da kuka aikata a cikin kwanakin da kuka yi a duniya. Saboda duk Allah ya bayyana maka yanda ya kai matuƙa wurin mene, wurin ash-shukru, wurin godiya. Hadisi ya zo daga Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a wata rana wani bawan Allah na cikin tafiya a dokar daji, ishi ya dame shi, ya yi masa tsanani, ya hana shi sukuni, yana cikin ishin nan kawai sai Allah ya gama shi da rijiya, yana samun rijiyan nan masha Allahu, ya kutsa ya shiga cikin rijiyan nan, ya ɗibo ruwa ya kan fata, ya sha ya ɗibo ya sha ya sha ya bar Allah, ya fito daga cikin wannan rijiya, yana fitowa kawai sai ga kare a gefen rijiya, yana ta neman ruwa, ishi ya ishe shi, sai ya koma cikin rijiyan nan, ya cire hutunsa kamar ka ce takalminsa mai rufi, ya cire ya tsoma a cikin ruwan, ya ci ibo ruwan, ya cika wannan hutun da shi, ya ɗauki hutun ya sa a bakinsa ya riƙe, ya ci gaba da tattakawa, yana tattakawa har ya fito rijiyan, yana fitowa ya samo karen nan ya sa bakin shi, sai da ya sha ya ƙoshi sakamakon wannan aikin da ya yi, sai Allah madaukakin sarki ya gode masa, ya shakara Allahu la, sai Allah madaukakin sarki ya gode masa, kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi fa shakara Allah lahu fa ghafara lahu, ba ma godiyan ba, ya ma gafarta masa. Kaga da ma cikin ma'anan shukuru na Allah da muka faɗa a baya akwai yafiyan zunubai, sai Allah ya yafe mishi, ya gode mishi. Dama godiyan ita ce yafiya, ba da lada, yabo, ba shi aljanna. Sanadiyan wannan abin da ya na shayar da ni kare, kamar yadda aka ambata na wancan karuwan. Su kuma wannan babban al'amari ne kwarai da gaske, har sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin wannan gaban suka tambaye shi, ya rasulullahi, a wani dama za ka yi kyautata ma baiwa dabba kuma ba ka lada, dama ana haka? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, kai a kowane wato ainihin hanta, duk wani abu mai hanta yana da mene kaso na lada, za ka duk wani halitta kawai ka kyautata mishi, to lallai akwai kaso da za a baka na lada wanda yake mai girman gaske. Allah ka datar da mu. A falala ta biyu daga cikin falalan godiya ga Allah da kuma wato ainihin falalan masu godiya ga Allah shine godiya na cikin sifofi na annabawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zuriyyatan man hamalna ma'a nuh innahu kana 'abdan shakura. Annabawa na godiya, to sai kene ba za ka yi godiya ba? Annabi Nuhu ya kasance bawa ne mai yawan godiya ga Allah. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi. Annabi Ibrahim mai godiya ne bisa ga ni'imomi da Allah ya yi masa. In annabi zai gode, to kai sai ka zauna, kaga wannan kenan. Sannan na daga ciki wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma dai ya fi su godiyan ma, shi da aka same shi yana kiyamul laili har kafafunsa na tsagewa, tare da cewa an gafarta mishi ma ta kaddama min zulfika ma ta akhara, dan Allah an yi ko sai aka yi ma wannan idan za ka zuwa masallaci. Ai magana din lafiyan gare ne, to a ci a sha, to a kwanta a bacci, me yake nema a karke aljanna, to an bani sai ne zan yi. To kaga dan ka gane ma'anan ashkurin. Annabi sun zo daji yana ta ibada har kafafunsa na kumbura, ka ce mu sai za ka matsa ma kanka bayan duk adada an gafarta maka zunubanka, amma kaza amma kaza, yace afala akuna abdan shakura, shin ba zan kasance bawa mai godiya ba? Kenan duk abin da yake yin nan tukuri aikin nan da yake tukuri na alkhairi yana yi ne saboda ya nuna ma Allah ne godiya bisa ga aljannan can da ya basa ya bashi, da kuma bai wanda ya masa na gafarta masa ma ta kaddama min zambika ma ta akhara, ashe an maka alherin godiya za ka yi ba ka koma ka shantake ba. Wannan kenan daga ciki wato ainihin akwai wato ainihin abu na uku shine godiya cikin falalansa. Wato Allah subhanahu wa ta'ala shi da kanshi ya yi umarni da a riƙa yin godiya, duk abinda Allah ya umarni da a yi shi, ai wannan abin ya samu matsayi. To Allah ya faɗa a wuri daban-daban cewa a yi godiya. Daga cikin wuraren wanda muka ambata a muqaddima, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun, gode mini kar ku butulce ni, inji Allah madaukakin sarki. Sannan a wata ayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasana al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li, inji Allah, wa liwalidayka ilayya al-masir. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun yi wasiya ga wato ainihin al-insan, mutum ya dawo kyautatawa ga wane? Ga iyayensa, saboda mahaifiyarsa ta dauke shi rauni akan rauni tun daga ciki, ta shiga wahalhalu kashi-kashi wanda ba sai mun tsawaita bayani a nan ba. Ta zo ta haife shi rainin, shi ma kanshi wani sabon wahalan ne, ta shekara biyu tana wannan, sannan ta zo ta yaye shi. Aiko ya cancanta ka gode ma Allahn da ya ba mahaifiyan damar rainin cikin har ta haihu na farko kenan. Shi sa ya fara da in ka tashi godiyan anishkur li, ni za ka fara gode ma inji Allah. Kun ga wannan ya ƙara fito muku da ma'anar abin da muka faɗa a farko, i'tirafin Allah za ka fara yin ma. Sannan wali walidayka, ita kuma ta zama sanadin zuwan ta duniyan, ta sha wahala, to ita ma ta yi mata ne, kai mata godiya kenan. Allah ya umarni da a yi godiya a wurare daban-daban a cikin Alkur'ani. Walaqad atayna luqmana al-hikmata an yashkur lillah, amma ta bayyana ta hikima ta ilimi, an ce ne ya godiya ga Allah ta hanyar aiki. Sannan har wa yau walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin, kasance cikin masu godiya ga Allah. Ya Musa, in nistafaituka 'ala an-nasi برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين كما النبي موسى كما cikin masu godiya ga Allah saboda wancan ni'iman da Allah ya maka ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna wa ayatun lahum al-ardu al-maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa'nabin wa fajjarna fiha min al-uyun liya'kulu min thamarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun wannan ni'imomin shin da za su gore ma Allah ba Allah ya gode ya yi umarni da godiya wato ainihin a cikin alqur'ani a wurare wanda suke daban-daban daga cikin fa'idoji na godiya wato ainihin godiya na daga cikin sifofin mu'minai duk wanda Allah ya masa baiwa na godiya shi mu'mini ne hadisi ya zo daga Suhaib daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan la wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan la muhalli shayib idan abu mai kyau ya same shi na farin ciki na faranta rai shakara sai ya gode ma Allah kaga godiya na cikin sifofin mu'mini in ka ga ba ka cikin sarki sannan cikin fa'idoji na godiya wato godiya sababul ridallahi an abdihi dalili ne yake sa Allah madaukin sarki ya yarda da bawansa in kana godiya ga Allah to Allah zai yarda da kai da amanun min al-azabi yana amintar da mutum daga azaba Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin suratul nisa ima yaf'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum ne Allah zai yi da azab al'azabtar da ku in dai har za ku gode masa ta hanyar aikata ayyuka na alkhairi kuma ku yi imani in dai za ku yi wannan abubuwan guda biyu Allah madaukin sarki ba zai yi muku azaba ba ashe wa'annan abubuwan guda biyu suna hana azaban Allah godiya na hana azaban Allah sannan imani shi ma yana hana azaban Allah wa'annan abubuwan guda biyu in ka kula da su za ka samu amintuwa ga barin azaban Allah kamar yadda fatada ya ambata karkashin wato ainihin wannan aya ta alqur'ani sannan cikin falala na godiya sababul liziyadati godiya kan zamto sanadiyan ƙari kan ƙari idan ka gore sai Allah ya ƙara maka ya faɗa a cikin alqur'ani cewa in shakartum la azidannakum ma dama kuka gode to ni to sai na ƙara muku so duk ni'iman da Allah ya baka sai ka gode ta hanyar i'tirafi ta hanyar babu labari ta hanyar da'a ga Allah shi kuma Allah sai ta ƙaro ma sai ta ƙaro ma a daidai san da wala in kafartum kuma inna azabi la shadid in kuka zutunce kuma kuka iyin godiyan Allah ce to azaba na fa na da tsanani dai kamun da Allah zai ma tun a duniya sai ya kwace ni'ima sai ya baka ka koma zero idan sai da ai tashin kuɗi yanzu ko matsayaci ne na ko kuma yake jin mutane na maula yana nima sanda Allah ya mishi wannan baiwan bai gode Allah ba bai zakka ba bai sadaka ba bai ce da al'umma ba ya wulakanta mutane ne ya dinga sakon Allah sai Allah ya mishi kaskantacce saboda rashin gode mu Allah da bai ba Allah ka sanya mu cikin masu godiya gare ka sannan wato ainihin wasu daga cikin magabata suna cewa wato ainihin su shi ita ni'ima wato ainihin kaman wato ainihin dabban daji ne ya kamata mutum ya tsayyade ta da menene da godiya ga Allah idan ba ka mata da daidai da godiya ga Allah ba to kake kanka za ta dawo kuma sai ta cinye ka haka yake faruwa to gara ka zanto mai godiya da Allah madaukakin sarki Al-Hasan Al-Basri shi ma ya ambaci wani magana mai kyau a wannan gaban yake cewa lalle Allah yakan ji yadda mutum daɗi da ni'ima duk da yaso ya saki jiki ya taba shi ni'ima yace idan ya kiyon godiya ga wannan ni'iman sai Allah ya kwashe ni'iman sai Allah ya karbi abin shi idan kuma yayi godiyan sai Allah madaukin sarki ya ƙara mishi in ya ci godiyan sai Allah ya maida ni'iman ma ta koma ta zama azaba a gare shi Allah ka tsare mu shi yasa suke ce ma ash-shukru wato ainihin al-hafiz shi godiya sukan ce mishi mai tsaro mai kiyayewa saboda menene saboda yana kiyaye maka ni'iman da ka riga ka same ta sukan kira kuma godiya aljalibu mai jawowa saboda yana jawo maka ni'iman da baka riga ta shigo hannunka ba alhafizu aljalibu godiya kenan daga cikin wato ainihin falala na godiya ana samun lada mai kauri mai gwadi a lahira. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa sanajizu shakirina, a wata ayin ya ce wa sayajizillahu ash-shakirina. Abu na tara cikin falaloli na godiya shine wato ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta bayinsa masu godiya da cewa su ɗan kaɗan ne, kuma galibi inda kaɗan suke to nan rahama yake. Qalilan ma tadhakkaruna, qalilan ma yu'minuna, qalilan ma kaza kaza da sauransu. To dan haka wa qalilun min ibadiy ash-shakur, haka ma Allah ya faɗa akan godiya, kaɗan ne daga cikin bayina suke godiya a gare ni, dan haka kenan suna cikin zaɓaɓɓun bayina Allah madaukakin sarki. Wannan da shi za mu taƙaita ɓangare na biyu, wato ɓangare na falalan wato ainihin godiya da kuma masu godiya. Abu na uku shine kaifa nakunu minash shakirina, ya kamata dama a ce mun kosa mu zo nan, to mun ji falalan mun kwadaitu, to yanzu ya za mu zama cikin masu godiya ga Allah madaukakin sarki bisa ga ni'iman da ya mana. Shine na farko bi taqwallahi, mu zanto masu jin tsoron Allah, masu bin umarnin Allah akan abin da ya ce a yi, sannan kuma masu hannuwa da barin abin da Allah ya ce a bari, sannan kuma wal amalu bi ta'atihi, da kuma aiki tuƙurin da'a ga Allah madaukakin sarki. Duk wanda ya riƙe wannan sirri ne daga cikin sirrutan da suke ba mutum ne wato ainihin daman zama cikin ash-shakirina, masu godiya ga Allah madaukakin sarki. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun, ashe in kun tsorace Allah za ku zanto cikin masu godiya a gare shi. Ibn Ishaq ya ce ai ma'ana fattaquni fa innahu shukru ni'mati, wato ku ji tsoro na domin zai zanto jin tsoron nan nawa zai zanto godiya ce ga ni'imata. Sannan abu na biyu, ko in ce hanya ta biyu daga cikin hanyoyi da wato ainihin mutum yake zama cikin masu godiya shine bil qana'ati war ridha bima qasama Allah lak, wato da wadatan zuci. Me wadatan zuci ga shi ne, shine ya fassara a gaba, shine yadda da abinda Allah ya kasa ya baka. In Allah ya hore ma qana'a ka wadatu, wadatan zuci kenan da Bahaushe yake cewa wadatan zuci, ka gamsu ka yadda da abinda Allah ya baka, na dukiya ne, na abinci ne, na matsayi ne inda Allah ya aje ka, yadda da shi, gamsu da shi, ka ji cewa shine babban matsayin. Allah ya baka daman dinka yadi ne ɗan naira 300, ka riƙa ji a ranka cewa shi ne jezunanka. Saboda haka wannan godiya ce ka nuna mene ga Allah madaukakin sarki. Baka wannan shi ake ce matsana'a, wadatar zuci, wadatar zuci na nuna godiya ga Allah madaukakin sarki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun qani'an takun ashkaran nas, ka zanto mai wadatar zuci za ka zanto cikin wanda suka fi kowa godiya. In baka baka da gamsuwa da abin da Allah ya baka, baka da wadatar zuci, kullum za ka riƙa kallon abin da Allah ma ba wani abu bane. Shi ne misalin 'yan Najeriya, exactly misalin mu, ko ya hakuri duk muni yayi, in dai ta kasance kullum hakuranta, ya Amerika suke rayuwa, ya aka yi standard ɗin da sai nan wurin ba, ya kaza ya kaza ya kaza, kullum za ba shi kuma Allah ya maka wasu ni'iman sai ya zama duk ka manta da waɗannan, ba ma ka ganin su a ni'ima, saboda kana hankoran na can sama ne. Shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce unzuru ila man huwa asfala minkum ولا تنظروا الى من هو فوقكم هو اجدر الا تجدروا نعمه الله عليكم, ورقه kallon wanda suke kasa da ku ne a ni'ima, kada ku rika kallon wanda suke sama da ku a babin abin duniya, domin shi zai ba da daman da za ku rika mene godewa ni'iman Allah, kar ku gutun cewa ni'iman Allah madaukakin sarki. Wani mutum ya je wurin wato ainihin ɗaya daga cikin manyan malamai magabata, ya kai masa kuka cewa ya shiga cikin halin talauci, kamar yadda mu ma muke zuwa mu riƙa zama a dakali muna cewa wayyo wayyo wayyo, Buhari ya kawo talauci, wayyo Tinubu ya kawo talauci, wayyo an shiga uku, wayyo kaza, ni ta ihu muna kai ƙaran Allah wurin mutane, mutanen da ba za su iya bamu mafita ba. Irin haka ne ya faru da wannan bawan Allah, ya je ya samu wani babban malami masanin Allah, masanin godiya ga Allah, sai ya ce masa wallahi na shiga wani hali ala gafatu malam, talauci ya ishe ni, na rasa inda zan sa kaina. Sai malamin ya ce masa bari ku bi wani misali da zai buga masa aikace wanda sai ya dauki hankalin kowa. sai yace yanzu zaka so a mai da kai wato ainihin a kuturu na ka mai da kai kuturu sai a baka dirhami 10,000 kaga yanzu an fanshi lafiyan fatan jikinka an baka dirhami 10,000 sai wannan bawan Allah ya ce la ina zan yadda a ban gamsu ba sai ce to shin zaka so a mai da kai mahaukaci a baka dirhami 10,000 sai ce ina zan yadda ai ba zan yadda ba yace shin zaka yadda a mai da kai makaho a baka dirhami 10,000 yace shi ma ina ban yadda ba yace to zaka yadda a mai da kai mai yankaccen hannu da yankaccen kafafu a baka dirhami 20,000 nan an kara maka ma da yawa mama goma ba an kara maka shin kana jin zaka so hakan yace ina can ba zan so ba yace oke to amma ta sahi an tashku maulaka walahu indaka ni'ama 50,000 yanzu ba ka jin kunyan ka kawo karan ubangijinka bayan shi ya yi maka ni'iman da ya fi na dirhami 50,000 dirhami 50,000 oh yanzu an ce ka siyar da ni'iman ka na hannu a ba ka dirhami 10,000 ka ce a'a ka siyar da ni'iman ka na ido ka ce a'a ka siyar da ni'iman ka ta hannu da kafa da Allah ya baka ka ce a'a kuma duk gashi an ambaci abin da ya kai dirhami 50,000 ka ce ba za ka iya siyar da su ba ashe kana da abin da ya fi dirhami 50,000 a jikinka na ni'ima kana nan kana kai karan Allah yanzu da kana da waɗannan kuɗaɗen a account ɗinka za ka zo kana kawo kukan talauci yanzu miliyan 2 kawai a ce yanzu ga su a shaƙi a account ɗinka za ka je kana kai karan Allah cewa talauci ya ishe ka to yanzu hannunka kwara ɗaya yanzu ta fi wannan miliyan 2 yanzu kai ma da ni tun mutum bai kawo nan mu yanzu aka ce yanzu in ba da hannuna a bani miliyan 10 shin zan bayar kai za ka bayar a karɓi gidanka a baka miliyan 10 shin za ka bayar to me ka hana oh ashe idan ya fi miliyan 10 ashe kai wani multibillionaire ne baka sani ba kana nan kana hangen naira miliyan 1 naira 500,000 wani akan 100,000 ne ma kawai zai rikice ya koma ya bijire mu mene ni'iman Allah madaukakin sarki Allah ka dace da mu an nuna lokaci ya karato za mu je a gurguje dai mu dan yi abin da ya samu kafin lokacin ya cika abu na uku daga cikin hanyoyin da za mu bi wurin samun ni'ima na Allah madaukakin sarki ko samun godiya ga Allah madaukakin sarki shine ta hanyar sallan walha annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya ambaci sallan walha a matsayin sadaka wanda in mutum yana gabatar da ita kuma to lallai zai shiga cikin bayin Allah masu godiya ga Allah madaukakin sarki sannan cikin hanyoyin da ake bi a samu godiya ga Allah akwai sujudu shukr Allah ya maka wata baiwa ya maka ni'ima ka fadi kai masa sujjada da yawan mutane ba sa yin wannan sai Allah ya maka baiwa iri farin ciki ya bindiƙe ka sai ga mutum yana tsalle yana murna wani hayya fitsari saboda mene murna amma ya mance kuma ya gurfa ne ma Allah sujjada mene godiya cewa Allah na gode ma wannan baiwa da ni'ima da kai mun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani al'amari na faranta rai ya zo masa to yakan fadi ma Allah sujjada saboda godiya ga Allah sannan cikin hanyoyin da zaka bi ka zamto cikin masu godiya ga Allah madaukakin sarki shine ta hanyar addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita addu'a cewa Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allah ka taimake ni akan ambatanka kuma ka taimake ni akan gode maka ashe godiyar masu ka ne mu taimakon Allah sai taimake ka zamto cikin masu godiya ga Allah cikin hanyoyin da zaka bi ka zama cikin masu godiya ga Allah akwai yin tunani cikin abin da ya shafi ni'imomin da Allah ya yi maka wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun ashe duk wannan ni'imomin Allah ya maka ne saboda ka gode masa to banda su kuma tunano wasu ni'imomin banda lokaci abu na gaba cikin wato ainihin hanyoyi da ake kasancewa cikin masu godiya ga Allah shine wato ainihin ka daka gode ma Allah ta hanyar ko kuma ka daka gode ma duk wanda ya maka wani al'amari wanda yake ma'ruf duk wanda ya maka alkhairi ko ya kake ka gode masa domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yashkurin nas lam yashkurillah duk wanda bai gode ma mutane akan abin da suka yi masa na alkhairi to bari ta gode da Allah ba a cikin hanyoyin da zan bi in zamto cikin masu godiya ga Allah shine in zamto mai yawan gode wa mutane in kai bature ne thank you ya saba da bakinka. I'm grateful ya saba da bakinka. In kai balarabe ne shukran ya saba da bakinka. Jazakallahu khairan ya saba da bakinka. In kai irina ne Bahaushe, nagode ya saba da bakinka. Abu kadan nagode, abu kadan nagode. Wannan ita ce dabi'an da wato kishiyanta ita ce dabi'an da Bahaushe ya kamata ya yaka. Muna cikin wanda Allah ya jarabce mu da rashin godiya. Ni'ima za ta zo mana babban ni'ima. Wani yi mana alkhairi amma mu kasa godewa. Wai mutum yana kallon kamar kaskanci ne ai masa alkhairi ya ce ya gode. Ko ai masa alkhairi ya yana bada labari wani ya mun alkhairi kaza. Wallahi yana da matukar wahala. Har lokacin da wani dan uwa bazan manta ba wani dan uwa daga cikin uwa Allah ya jarabce shi aka zace masa mashin. Sai wani dan uwan ya nuna dan uwanta sai ya sai masa mashin ya bashi. Naga yanda bawan Allah nan duk inda ya launa ba majalisin da zai zauna ba zai ce wannan ne fa ya sai mun mashin ku taya ni godiya Allah ya ne kaza Allah ya ne sai abin ya zama wani gari a cikin dunya kai wannan ne haka ga cikin kamar fa ya fi karfin wannan abin ma da aka bashi amma duk inda ya zauna sai ya hada sai ya fita kowa sai ya san wani ya sai ne mashin kuma abin sai ya zama dako a cikin mutane saboda mu a ɗabi'anmu mu Hausawa ba mu saba da wannan ɗabi'a ta godiya da ya hada alheri idan an mana ba. Da haka ya kamata mu yara wannan ɗabi'an ko ma kasance cikin bayan Allah masu takawa ko ma kasance cikin bayan da Allah zai musu sakamako na alkhairi. Ina ji ban cinye minti goma ba. Gaba ta hudu daga ita sai ta biyar cikin gabobi shi ma za mu ji a gurguje ba sai mun yi bayani kawai sai mu ambaci ni kas din kawai shi kenan. Al-wasa'il mu'ina ala shukrin ni'am. Hanyoyin da suke taimaka ma mutum ya zanto mai gode ma ni'ima. Na farko shine wato ainihin mutum ya rika kallon tarakawa da wanda suka shiga bala'i da masifa ya rika kallon wani hali suke ciki sai ya kalli halin da yake ciki to zai taimake shi ya rika gode ma Allah. Ka kalli ɗan wancan ƙasan ɗan Palestine ka kalli halin da suke ciki ka kalli ɗan Zamfara ka kalli wanda suke rayuwa sai ka kalli kanka a nan sai ka gane kai ba ƙarami wanda yake cikin ni'ima ba ne. Hanya ta biyu wato ainihin mutum ya san cewa shi mutum wato ainihin yana matsayin bawa ne wanda yake abin mallaka in yi maka baiwa ko yi maka wani kyauta to Allah ne ya maka ta hanyar shi. Sannan abu na uku mutum ya rika wadatuwa da ni'iman da Allah ya masa sannan kuma in ya wadatu da wannan ni'iman kuma ya amfana da ita. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan Allah ya maka baiwa yana sanya ga asarin wannan ni'iman a tattare da kai. Wani Allah ya wadata shi wadata wadatan da a gidan shi kullum za a iya cin kaza amma kullum to ne kuka ake ci ka gode ma Allah kenan akan wannan baiwa baiwan da zai iya dinka ma matan shi leshin 30,000 duk wata amma su ga matan shi a tamfa take sawa jemanniya ko daddiya hijabin ta ko dadde wai shi anan mai kuɗi ne dan kasuwa ne yana tattalin dukiyar shi ne baya san ya menene ya salwantar misali ko zai san dukiyar ya kare bayan Allah ya baka ka sani ko za ka mutu ayi amfani da dama kan nuna asarin wannan ni'iman da Allah madaukakin sarki ya yi maka. Sannan cikin hanyoyin da za mu bi wato ya taimake mu akan godiya da Allah shine shine wato ainihin mu rika ambaton Allah madaukakin sarki domin menene domin Allah subhanallahu la yarda an al-abd an ya'kula al-aklata fa yahmaduhu 'alayha wa yashraba ash-sharbata ayahmaduhu alaiha. Ma'ana ka rika ambaton Allah kana zikirinsa don godiya a gare shi a san da ya maka wani abu. Abu na gaba mu zamto masu tawadu'u ga Allah mu bar girman kai wannan zai taimake mu akan wato ainihin godiya ga Allah madaukakin sarki domin shi godiya kishiyan girman kai ne. Kishiyan girman kai shine abin da muka ambata dazu. Abu na gaba wato ainihin mutum ya rika wato aje kansa a matsayin na gaza ma wurin gode ma Allah kullum ya rika ganin duk godiyan nan fa har yanzu fa ban fahimi ma Allah abin da ya kamata na godiya ba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la uhsi sana'an alayka to kai ma ka rika yin wannan zai taimake ka akan gode ma Allah madaukakin sarki. Sannan ka rika yaki da shedan kana neman tsarin Allah daga gare shi saboda shedan ya riga ya alƙawari sai ya hana godiya kuma ra'atiyan nan har zuwa karshe mai tadabburi. Sannan mutum wato ainihin ya bar zama da mutane rafkanannu ƴan gafala zaman da kali wanda suke zaman banza ko zaman teburin mai shayi ana zaman banza mutum ya dona zama a cikin waɗannan mutanen suna cinye mai lokaci sana shi gode ma Allah. wannan zai taimaka sannan abu na ƙarshe addu'a addu'a zai taimaki mutum ya zama cikin masu godiya ga Allah faranti ɗaya ko khatima ƙarshe kenan Allah ya kawo ni Allah fa yamin baiwa na zan fa zama zan saba yanda malamai suke insha Allah su kasa gamawa na biyar na ƙarshe tsoratarwa game da rashin godiya ga Allah da kuma bijirewa ni'imar Allah madaukakin sarki na farko dai wato ainihin bijirewa ni'ima da rashin gode ma ni'ima to ta kansa mutum ya rasa ni'iman gaba ɗaya mun ambace shi a baya kuma shakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim abu na biyu cikin abin da ke wato ainihin ake tsoratarwa game da bijirewa ni'imar Allah da rashin gode masa shine Allah ya ambaci wato ɗabi'an dan adam lalatacciyar ɗabi'a shine na mene na rashin godiya dan adam baya son godiya wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'i bi janibihi wa idza massahu sharru fa zu du'ain 'arid abu na uku ta guji talala na Allah madaukakin sarki domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kaga bawa wato ainihin Allah madaukakin sarki yana bashi duniya abinda yake so na duniya wato sai kaga kuma yana saba mu Allah da wannan abun duniyan to wannan ka sani cewa istidraji ne talala Allah yake masa akwai ran da zai kama shi kuma kamun ba za ta yi kyau ba abu na hudu shine wato ainihin rashin godiya yana jawo Allah ya maida ni'iman ta koma ni'ima ta koma ta zama menene azaba ga mutum kamar yanda ya faru da mutanen Saba'i da Allah ya musu ni'ima na gonaki masu yabanya suka bijire ma wannan ni'iman Allah ya bardala wannan gonakin da menene da gonaki na tatakan ƴaƴan itatuwa suka shiga cikin matsatsi da bala'i ba mu da lokaci sannan abu na gaba wato ainihin rashin godiya ga ni'iman da Allah ya maka yana sababar da alju'u yunwa da kuma alhaufu da tsoro kamar yanda ya faru da waɗancan mutanen wadara wallahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan haka nan ya faru da qaruna kamar yanda Allah ya bamu labari a cikin suratul qasas Allah ya masa ni'ima sakamakon kin godiya da wato ainihin yaban kansa da ya ce wa inna ma utitu ala ilmin indi kwarewa na ne da ganin cewa na harkan kasuwanci da iya nema ilimin nan shi ya bani wannan kuɗin Allah ya ce wa ke to shi kenan fa kafna bihi wa bi darihi al-ardh sai Allah ya shafe shi a doron kasa ya shafa ni'iman to kaga ta ji tsoro kada kai ma Allah ya maka irin wannan kamu dan haka alhamdulillah mun kawo ƙarshen wannan tattaunawa muna fatan abinda muka karanta wanda yake daidai Allah shi ba mu lada abinda muka yi na kurakurai wallahi wannan faje ne na kurakuran dama so da tun farko na faɗa ƙaramin ɗalibi ne rigima ne da karambani yasa aka turo ni kuma ni na san wallahi na yi kurakuran nan to ina fatan malamai da suke zaune a nan wurin sun ji kuma za su yi gyara akan inda na yi kurakurai abinda kuma Allah ya ji su ba su ji ba to Allah ya yafe min kuma ya ganar da sauran al'umman musulmi Allah kuma ya haɗa mu gaba ɗaya a cikin lada wannan aure da muka yi wannan muhadara saboda munasaban shi muna fatan Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin sa Allah ya amfanar da mu duk abin da muka saurara a wannan zama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da farko muna ƙara miƙa godiyar mu ga Allah madaukakin sarki mahaliccin kowa da komai wanda ya kaddara mana ainihin wannan zama
munasaba ta auren dan uwa malam Sheikh ko in ce Usman Shehu Ahmad wanda muka fi sanin shi da Sheikh Allah madaukakin sarki ya kara masa zaman lafiya gaskiya na yi farin ciki ba Allah madaukakin sarki ya haska mana wannan majalisi da waɗansu fuskokin alkhairi manya-manyan malamanmu dakatarai limamai da mahaddatan alqur'ani ta ɓangarora na ko'ina cikin birnin Zariyar nan don zan iya cewa kowane anguwa a cikin Zariya akwai wakilai da suka halarto wannan gaskiya babu abin da zan ce sai Allah madaukakin sarki ya tsara ma wannan aure albarka su kuma mahalarta Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwarsu ya maida kowa gidansu cikin lafiya bayan wannan ina ƙara jinjina na musamman da kuma godiya na musamman ga ainihin malaminmu liman dakta Shamsuddin Abubakar Shamsuddin da tare da shi maka fara wannan karatu kuma har yanzu bai gaji ba bai kuma yi gangadi ba duk abin da aka faɗi yana nan yana ji kuma yana bibiya wanda da za mu bibiyi irin ababen abin da muka ji wai a ce ina kusurwa na gyara ko na tambayi ko na wani abin da za a ƙara faɗaɗawa gaskiya ne dai abin da nayi kalla ban ga kila kusurin abin da za a ƙara ba babu abin da za mu ce mu ainihin malaminmu da ya gabatar da wannan karatu sai dai Allah madaukin sarki ya ƙara basira kuma ya yi albarkacin rayuwa ya shirya mishi zuri'ansa ya sanya wannan abin da ya karantar da mu ya sanar da mu ya amfane mu duniyarmu da lahiranmu shi kuma ya mishi tukuici da gidan aljannan firdausi bayan haka a takaicen takaitawa kallo da lokaci ba zan kira kowa don ta'aliki ba don karatun ba an koshi da ita babu wani buƙatuwan wani ta'aliki sai dai addu'an Allah ya amsa sannan zan kira limamin wannan masallaci Malam Abubakar Alhatu a makwafin ko a madadin ango mu samu ƴan kalmomi na ainihin godiya in Allah madaukakin sarki ya da Malam Abubakar bismillah ما شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وانا متي da muka riski kanmu a kansa ba abin da zamu yi sai godiya ga Allah muna ƙara godiya a gare shi wanda yake godiyan ta fi mu ambace shi a wannan wuri yayi kalan ya isa kokoluwa ta inda duk za a je a ambace shi Allah shine makaɗaicin sarki da ya ni'imta mu da wannan lokaci muka samu rayuwa da ya ba mu har muka iso ga wannan rana muna godiya kuma ga malumma wanda suka zo domin ƴan uwantaka da abokantaka da kuma ƙoƙarin jinjina mu shi wannan ango da ya ƙoƙari ya ƙara aure muna fatan wasu za su yi koyi da shi yara da muke da su dokta sun mana yawa kila a gidana zan fito da guda 20 yara ƴan mata kila zan fito da guda 20 dokta kila zai fito da guda ko 15 kila wancan ma haka duk cikanmu nan ba wadda ba shi da kiriga na yara ƴan mata ba wadda zai aure su sai ku mu yanzu da ana rage matan za mu rage ne ba abin rika su ba za mu iya wadatar da su ba za mu iya gamsar da su ba shi ne sai mai ta godiya ga Allah mai ta godiya ga Allah saboda haka tsoron talauci da yawan ku abinda kuke gudu kenan wasu ga kuriciyan Allah ya baka ga lafiyan Allah ya baka sannan dan abinda zaka saka masa a baki Allah ya baka in ka haihu kuma kana da abinda zaka saka a bakin wannan yaro da ka haifa da wancan yaron da wannan amma kana baya ba dubara bane baka da wani hikima Allah ya jarabce ka da talauci ni da ni ina da 20 kuma baka ga alaman talaucin ba in kun gane ku fada kuma za ku iya fadan hayoyi da na samu na ba ku san shi ba amma Allah ya sani babu wani abin da muke illa wuce mai ta'addu'a mai ta ibada muna roƙon Allah muna roƙon Allah da ni da mutumina ba shi anan amma kullum muna cewa koyarwa ya biya mu koyarwa daliban da muke da su wanda muka korayar da su yawan da suke da shi da kuma zuciyar da suke da shi zan gaya muku wani abu wanda ba ku sani ba da Dr. Jamilu limamin masallacin kofar gaya da Dr. Ruwanu duk dalibai na ne na nike su a hannuna daya ya dawo daga Sudan yana nan daya kuma sai wata rana ya ce gashi nan dawowa ya je ya dauko shi a daga Kano suka dauko daga Kano suna zuwa abinda suka yi hira shi ne sai suka mai shi ne sunana wai mala abokan nana sai shi a yana nan na haɗu da shi a ABU kun san shi yana institute ba shi da su jami'a to sai suka ce wannan tunawar da muka yi ba za mu yadda ta faɗi ba a yau Dr. Ruwanu ya ce ba zan ga iyali na sai na fara gane shi sai ga su suka zo muka yi sallah da su suna fitowa sai suka ce kai muka zo wajen kamala cha daga ina wannan ya ce daga Sudan shi ne na je zai sauka a jirgi na ɗauko shi suka zo nan kwan gida muka tsaya muna magana kun san malamin makaranta inda duk ya kai ga malamin makaranta kai kun ilimi kawai kawai ƙarshen magana kenan da muka tsaya da su ni ne na ankara na wuce gona da iri ina masa maganganu ni ce kai don Allah ku yi haƙuri kai gashi ka dawo yanzu daga wata ƙasa kai ma kana da naka abin da za ka yi a gidanka saboda haka don Allah ku yi haƙuri ku ci suka ce wallahi summa tallahi abinda suka dauko daga Sudan ba su same shi ba sai anan anan suka samu cikin shi saboda haka in za su kwana anan wallahi ba za su bar kofar gidana ba yaro na sai ya fito ya san da Dr. Jamil yana zuwa sai ya ce doctor ubangiji Allah ya taimaki doctor ya ce kai dalhafi ka kiyaye ni ina gaba malami na kana kira na da doctor ya sace yin kuri ya ce kai da gaske zan ci mutuncinka wallahi ya kirce ce zan ci mutuncinka ka bari ai in ina professor in dai ina gaban malamin da ya nuna min farkon abin da yake zan fara amfani da shi to ba wani professor a gaban shi ni a waje na professor shi saboda haka kar ka sace nan take yaron jikin shi yayi su da wannan nake ce kai Allah ya ni in samu da ilimi shi ya daukake darajar mu ya dora akan ilimi ya dauki imanin mu ya dora akan ilimi ya dauki martabar mu ya dora akan ilimi ya dauki godiyar mu ya kuma dora akan ilimi kai Allah muna gode maka muna kuma godiya gare ka muna godiyar da yake babu irin ta wanda yake sai kai ne kadai za mu maka ita mu kuma gode yanzu muna da yan sanda yanzu haka muna da mataimakin yan commissioner yan sanda duk albarkan karatu ne yanzu zan ce muku na shekara wajen kusan 50 a wannan sana'a ta koyarwa shi mutane su ta mamaki ci a yau shore ina ga soyayya yazo yana cewa shi bai taɓa sanin ba na aiki ba saboda bai ga abin da ya canza ba bai ga hulana tayi wasu ne ba jikina babu kaza jikina sai dai a ce ba ni da girman jiki wannan kuma haka Allah ya ije
mashallah
shekaru biyu da suka wuce gawa na ake jira dauka to amma kuma da Allah ya yi wani abu wasu a ƙarshe saboda ƙarin godiya da godiya ga Ubangiji wannan nan ya sake azuta ne ya yara ma yana nufin kai kwana 30 ba
mashallah
kun kuna ina kuna ina kuna tsoron talauci to ban ganta ba Allah ya kawar da ita saboda haka ku koma ku kawar mana da yaran da suna damu mu fa suna damu mu mu kuma in ku zo za mu maka rangwame yawa ba za mu irin gwamnatin da ake ciki ba nan in aka bada hannun dama a karba da hannun hagu saboda haka ku yi ta yi da gaske Allah ya albarkace ku Allah ya albarkace rayuwanku Allah ya albarkace nemanku Allah ya albarkace duk abin da kuka sa mishi huska kuka sa mishi hannu kuka sa shi a gaba kuna nema ubangiji Allah ya muku taimako Allah ya sa muku albarka dukkan abin da Allah yake ba bayi Allah ya baku bayi na kwarai Allah ya baku shi Allah ya ja muku jagora kuma muna tsara roƙon Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah duk abin da yake alkhairi ne rahama ne Allah ya baku fiye da tsammanin mu duk abin da kuke tsoro na rayuwa Allah ya tsare mana ku fiye da kokarin mu ba mu da tsimi ba mu da zara ce da Allah kadai mun gode wa Allah mun kuma gode da malaman mu da suka zo suka fadakar da mu umma kuma wai ga mu ce almajiran mu duk muna da bakin da zamu fadaka da shi kuma a kullum ma mu shirye kan ce kar ka daushe mu ba kuma za mu je mu faɗa maka gaskiya ba akan ce mana sa'idawa ne sa'idawa da sun ji abu sai su zo masallaci su bayan kace to majalisar manzon Allah haka take a masallaci take anan ne wajen walwal dukkan matsalar musulunci to mun gode ma Allah mun kuma ji daɗin wannan lokaci da muka samu Allah shi mana rahama da rahamansa Allah ya ji kanmu da jin ƙansa ubangiji Allah ya wuce mana gaba kan dukkan al'amarinmu dan mata yanmu da muke da su Allah shi aure mana da su samarinmu da suke zaune ba tsaro ba shi sai Allah ka ba su hayoyi na alkhairi su zo su aure ƴan matan nan Allah kuma ya ba su muhallin da za su zauna kamar yadda shi wannan yaro ladan sai da ya gida sannan kuma ya tsara mata to ku kula ina kula ina ku kokari ku bar gidajen da muke tare da ku muna kunta samu kuna kunta mana to ku je can ku ce tai Allah ya sa albarka Allah shi ce mana gaba ayi hakuri Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi kuma gaskiya abinda babanmu malaminmu Mala Bakar Balati ya gabatar da shi na godiya babu abin da zamu ce sai godiyan zamu yi kuma gaskiya karkashin wannan karatun da ya gudana a wannan gurin duk ta mu ƙara godiya mu ci gaba da godiya kuma ina kiran ango ka ƙara godiya ko Allah ya sa baduwar haka kila ka sake samun ta uku shi ma mai gabatarwa da ya gabatar da wannan shi ma ya ci gaba da godiya ko Allah ya sanya shi ma a daura yawa to duk tsaka dai muna da ita addu'a dai mu ci gaba da godiya Allah ya amsa abin da aka yi kuma Allah ya saka da mafi kyawun sa